This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. A kasar Burkina Faso, sojojin da suka kifar da gwamnatin farar hular kasar ta wucin gadi karkashin jagorancin shugaba Michael Kafando sun ce za su maido da ita kan karagar mulki. Shugaban kasar Benin Boni Yayi ne ya bayyana haka jiya Asabar, al'amari da masu lura da al'amuran yau da kullum suka ce zai kasance nasara ga masu zanga-zangar da suka cika titunan kasar suna adawa da juyin mulkin da sojojin suka yi. A kokarin su na kawo ƙarshen mummunan arangama tsakanin sojoji da masu zanga-zanga da kuma farfaro da shirin gudanar da zaɓen shugaban ƙasa cikin watan Oktoba, masu shiga tsakani cikin shugabannin Afirka sun tattauna da shugaban sojojin da suka ayyana juyin mulkin Janar Gilbert Diende. Shugaba Boni Yayi na ƙasar Benin da kuma Macky Sall na Senegal suna daga cikin shugabanni da suka kai ziyara Burkina Faso. Shugaba Sall, wanda ya gudanar da shawarwari a matsayinsa na shugaban kungiyar ECOWAS, bai ce komai ba bayan da suka kammala shawarwari, sai dai ofishinsa tun farko ya tabbatar da cewa yana kokarin sake ganin an maido da Kafando kan mulki. A halin da ake ciki kuma, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yaba irin kyakkyawar rawar da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo taka wajen warware rikicin siyasa da ta taso a kasar Guinea-Bissau. A matsayinsa na jakada na musamman da shugaba Buhari ya nada kan wannan rikici. Hakanan shugaban na Najeriya ya yaba shugaban Guinea-Bissau Jose Mario Vaz saboda amincewa da shawarwari da shugaban na tsohon shugaban na Najeriya Obasanjo gabatar wajen shawo kan wannan al'amarin. A jiyan ne kuma shugaba Buhari ya bayyana bakin ciki da samun labarin mutuwar uwar gidan Chief Obafemi Awolo yan kwanaki kamin cikar ta shekaru 100 da haihuwa. Shugaba Buhari a cikin sanarwa da hadiminsa ta fuskar yada labarai, Femi Adesina ya sanya hannu a kai a madadin gwamnatin Najeriya da jama'arta. Shugaban na Najeriya ya yi ta'aziyya ga ƴaƴa da jikoki da kuma tattaba kunnin marigayiyar. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce tilas ne fa shugaban Siriya Bashar al-Assad ya yi murabus, sai dai akwai buƙatar a gudanar da shawarwari kan lokacin da ya kamata ya yi hakan. Da yake magana a London bayan ya gana da takwaran aikinsa na Ingila Philip Hammond, Kerry ya yi kira ga Rasha da Iran su yi amfani da tasiri da martabarsu da suke da shi kan hukumomin Siriya su shawo kan shugaba Assad. Ya amince kan shawarwarin barinsa mulki domin kawo ƙarshen mummunar yakin basasar da ƙasar take fama da shi. Sakataren Kerry ya jaddada dangantaka da ke akwai tsakanin yakin basasa da Sham din take fama da shi da kuma dubban jama'a da suke gudun hijira zuwa Turai. Kerry ya ce burin su shine a kai ga fara wannan shawarwari. Daga nan ya sake yin kira ga Rasha da Iran da kuma duk ƙasashe da za su iya taimakawa, musamman ma yanzu ganin Rasha ta nuna sha'awar tana son ta ƙara irin taimako da take bayarwa wajen yakar mayakan sa kan kungiyar ISIS. A Italiya, dogarawar ruwan ƙasar sun ceto mutane fiye da 4,500 ba nesa da gabar ruwan Libya jiya Asabar, domin tsanaki da aka samu a teku ya sa ƴan gudun hijira da bakin haure suna rige-rigen zuwa Turai cikin jiragen ruwa da aka cika su makil da bil'adama. Wata sanarwa daga hukumar masu kare iyakokin ƙasar ta cikin ruwa ta ce hukumar ta taimaka wajen ceto mutane cikin ruwa sau 20, kuma sun gano gawar wata mace cikin irin jiragen ruwan nan da ake hurawa iska. Masu aikin ceto daga Girka da jiragen ruwa daga ƙasashen Jamus da Croatia da Birtaniya duk sun shiga aikin ceton, haɗe da ma'aikatan kiwon lafiya daga ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders da Turanci. Wani ma'aikacin kungiyar Simon Bros ya ce tun da asubahi suka fara aikin ceton kamar yadda ya gaya kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa. Ya ce mutanen da suka ceto sun fito ne daga ƙasashen Eritrea, da Najeriya, da Somalia, da Libya, da Siriya, da wasu daga wasu ƙasashe da ke yammacin Afirka. Ƙarin tafiye-tafiye ta cikin ruwa da bakin auren suka yi ya biyo bayan tsaiko na mako ɗaya da aka samu saboda mummunar yanayi cikin teku. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya isa ƙasar Cuba a fara ziyarar aiki ta kwanaki goma mai cike da tarihi. Ziyarar za ta kai Papa Roma a ƙasar Cuba da kuma Amurka, inda ya yaba da kyakkyawar dangantaka tsakanin makwabtan ƙasashen biyu da suka jima suna zaman doya da manja. Yana mai cewa wannan sulhu tsakanin Amurka da Cuba alama ce ta irin mataki da ya kamata a duk duniya a ɗauka a faɗin duniya wajen warware matsaloli, wanda yin hakan zai inganta rayuwa a faɗin duniya. Papa Roma Francis ya kira ingantuwar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu lamari da fadarsa ta taka muhimmiyar rawa a ciki a zaman nasara ga al'adar tuntuɓa da kuma gudanar da shawarwari. Yau Lahadi, Papa Roma zai jagoranci addu'o'i na musamman a katafarin dandalin juyin juya hali da ke Habana, gabanin ganawarsa da shugaban ƙasar Cuba Raul Castro. Daga Cuba, Papa Roma zai tashi zuwa nan Washington DC. Shugaban ƙasar Cuba ne ya tarbe shi a tashar saukar jiragen sama. A cikin jawabinsa na baraba, shugaba Raul Castro ya ce yancin addini yana nan rubuce cikin tsarin mulkin ƙasar Cuba. A cikin jawabin Mr. Castro na tsawon minti 15 nan da nan jawabin ya sauya salo ya zama siyasa, inda shugaban ya cicciki Amurka da kuma buƙatar ganin cewa an janye takunkumi da ƙasar Amurkan ta azawa ƙasar. Sai dai a martaninta, jakadiyar Amurka Samantha Powers a shafinta na Twitter ta zargi gwamnatin na Cuba kan rahotanni na cewa tana tsatsare wato ƴan gwagwarmaya da hama waɗanda ba su da muhalli. China ko ƙasar Sin tana kira ga dukkan ƙasashe da suke da hannu a shawarwari da ake yi dangane da shirin nuclear Korea ta Arewa su dawo kan teburin shawarwari. Da yake magana a wani taro da masana suka shirya Beijing, ministan harkokin wajen ƙasar Wang Yi ya yi kira ga duka sassa a rikicin su nuna dattaku su kauce wa kowane irin mataki da zai ƙara dagula matsaloli ba a makurɗin Koriyar kaɗai ba, amma a faɗin yankin Arewa maso gabashin Asiya. An shirya taron ne domin cikar shekaru 10 da ƙullar yarjejeniya tsakanin Koriya ta Arewa da manyan ƙasashen duniya biyar da suka haɗa da China, Koriya ta Kudu da Japan da Rasha da kuma Amurka na kawar da dukkan makaman nukiliya a zirin Koriya.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa.
Daga cikin abubuwa waɗanda an masu wuya kuma su ne hasken duniya shine ilimi, kuma ba a keɓe wani ilimi ba a ce lalan ilimi ne, sai dai in mutu ya zallala.
Mai girma sarkin tawa a jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammadu Addu, wata ƙungiya mai fafutukar tabbatar da an samu ilimi mai nagarta ta koka kan makomar makarantu masu zaman kansu a jihar Kaduna. A Katsina an yi bikin ranar yaƙi da jahilci ta duniya na wannan shekara, sannan mukamu ƙarshen hira da shugabar wata ƙungiya mai zaman kanta wacce take taimakawa harkokin ilimi. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Ranar Talata da ta shige ne gwamnatin jihar Kaduna ta kaddamar da shirin ba da ilimi kyauta. A daidai lokacin ne wata ƙungiyar kare ci gaban ilimi a jihar da ake kira Mazakiya da Turanci ta koka kan tabarbarewar harkokin ilimi a makarantu masu zaman kansu a jihar, kuma lokacin da ilimi a makarantun gwamnati suke ƙara ingantuwa kamar yadda ta faɗa. Shugabar ƙungiyar Hajiya Maryam Ahmed, wacce ta yi wannan zargi a hira da ta yi wakilin sashin Hausa Iliya Kure, ta kira gwamnatin jihar ta tashi tsaye wajen ɗaukar matakan ladabtar da masu irin waɗannan makarantu.
Makarantun gwamnati da na kansu suke gabatarwa a Kaduna. A gaskiya a yanzu akwai wayansu makarantu na gwamnati da sun improving game da karatu, musamman su wayannan da ake kira model school. Akwai yara da za su fito daga wayannan makaranta, in fact kace ko they are from a private school ne game da tarbiya da karatu su ma fi wayansu makarantun private schools kamar yanzu akwai wayansu private schools zan yi kwatanta su a nan Kaduna da a gaskiya makarantun gwamnati sun fi su a tarbiyar da yara kaga a wayansu private school yara suna yawo yanda suka ga dama turanci ma ba su aje akwai lokacin da na shiga daya cikin makarantan a primary 5 student na tambaye shi cewa what is your name
wato me sunanka
yace bai ma gane da abin da nake nufi ba na ma dauka wasa yake sai na bude mai ido cewa kai wake ma wasa da kai nace what is your name sai sauran suka fara mashi dariya cewa gaskiya bai jin turanci nace to irin wannan ya zai doki kuma entrance har ya ci kuma a ce shi ya gama makaranta to a gaskiya ne ina roko akwai wayansu kungiyoyi da suke harkan makarantu su duba cikin private schools wayanda ba su ma kai standard na public school ba gaskiya ai recommending ai closing din su down din ba za mu za su wayannan makarantu da ba za su continue suna karba kudi a kai hannun iyaye kuma ba su koya ma yara abin da ya kamata ba idan ma gwamnati zai yi kokari yi upgrading public schools ni na gani kamar duk wayannan mushroom public private schools za su yi closing up idan aka samu qualified teachers inda ake yi a da ire-iren mu mun ma mun attempting makarantar gwamnati a primary kuma ga kuma yanzu alhamdulillah so ni ina roko ina recommending gwamnati akwai ina ji akwai sectors a cikin Ministry of Education da suke lura da wayannan makarantu na public schools private schools gaskiya su tashi su yi visiting wayannan makarantu su ga yanda kuma ba wai za su gaya musu cewa ga su suna zunzuwa ba su yi no visiting impromptu visit yanda gwamnati yanzu yake yin impromptu visit a wayansu organizations na gwamnati so that at least then this is the stepping stone ma yara so if you don't give a good stepping stone ya yaro zai growing up
a bana shekaru 50 kenan da fara bukukuwar ranar yaki da jahilci da majalisar dinkin duniya ta kebe ranar 8 ga watan satumba duk shekara domin ƙara jawo hankali kan fa'idar kauda jahilci a zaman wani mataki na samun ci gaba da kyautatawa rayuwar jama'a takin bikin na bana da aka yi a jihohin Najeriya da dama ciki har da Katsina shine inganta ilmi wanda zai kasance mai tsari ga ci gaban al'umma yaki da jahilci hukumar UNESCO ta majalisar dinkin duniya ce take kula da shirin ga rahoton yadda aka gudanar da bikin a Katsina kamar yadda wakilin sashin Hausa a yankin Zaharaddin Sani Huntuwa ya yi komana
Ahmed Doki shine babban director na hukumar ilimin manya ta jihar Katsina yayi bayani akan wannan rana ta yaki da jahilci da irin abubuwan da ake gudanarwa a ranar
wato rana ce wadda hukumar majalisar dinkin duniya ta wari wadda duk shekara ana yin ta 8 ga watan September za a yi biki na ko ina a cikin bikin nan za a iya gane yaya matsayin aikin da aka yi baya waɗanda suka yi nasara a ba su certificate sakamako kenan waɗanda suka bada gudunmuwa NGO ko masu zaman kansu masu kuɗi wanda suka bada gudunmuwa buɗe azuzuwa ya girjahici a karrama su da wasu abubuwa wannan rana muhimmiya ce wadda gwamnatoci ke biki
ka ce ana ta biki wasu masana sun yi ambaton cewa wannan harka ta yaki da jahilci kamar har yanzu dai cikin jahilcin ake wani martani zaka mai da wannan magana ta su
to ilimin yaki da jahilci ko ilimi na zahiri shine tushen daukaka ta al'umma a kowane fanni nan ake amfani da wannan dama amma duk da haka yanzu an samu dan ci gaba amma gaskiya duk wani abin da ka sanna a kuwa tushen shi ne rashin ilimi
shi wani ci gaba ne ka zaka yi nunin cewa lalle an samu
ci gaban da aka samu mu yanzu a wuraren mu saboda da a santa guda sai ka je ka nemi dalibai ma ka rasa amma yanzu da kansu ma suke zuwa suna rubuta sunan su a santa cewa gaskiya su ma suna so su koyi karatun nan sannan na biyu kuma wajen shiga yawan azuzuwa da wuya a shekara mu tattara a ce an samu dalibai 1000 ko 2000 yanzu har wajen 20,000 da wani abu muke da su. A yanzu wannan shekara muna dalibai sama da 35,000 a wannan shekara. Kaga ai ci gaba ne, kowa ya ga amfanin wannan ilimi. Shi yasa ma yake sauri. Na uku, fannin ya karu da muhimmanci, ba wai rubutu da karatu kada ya tsaya ba. Yanzu hukumar ilimin manya ta ƙasa na jihohi sun ƙara ƙarfin abin, ya koma ga sana'o'i.
Su waɗannan dalibai naku da aka yi wannan biki ta rana ta yaƙi da jahilci, ko akwai wani sako da kake da shi ganin cewa taken ita wannan rana ita ce inganta ilimi da zai yi tasiri akan cigaban al'umma? Ka kira kake da shi ga su waɗannan al'umma.
Su al'umma dama su ne ɗalibanmu da kuma masu niyya su shiga wannan azuzuwa. To dama duk taken wannan ilimin da muke koyarwa na yaƙi da jahilci, dama towards that shi muke so mutum ya samu da ya iya rubutu da karatu, ya san hankalin kanshi, sannan kuma ya samu sana'a da za ta dogara.
Farfesa Mamman Abdu Sakku shine shugaban kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke Katsina. A wata hira da nayi da shi, ya ba gwamnatoci shawara akan ilimin yaƙi da jahilci kamar haka.
Shine jahohi ya kamata irin wannan shugaban wannan na zamani ba su shiga cewa sun yi wa'anga santoci wa'anda mutane su za su samu wanga ilimi na zamani. Ba su makara ba, lokaci yayi wanda kowa da kowa zai shigo ya samu. Abin amfani shine idan suka ce fa idan mutane su fuska mai ilimi, to yawanci duk matsalolin da ake samu na talauci, rashin fahimta, fada da duk wani matsalolin da kake yana hada danganci da jahilci. Ya kamata gwamnatin da su yi wa anga santoci ba su shigo su ga cewa an bude santocin ga ko ina domin mutane su samu ilimi fahimtar da su.
Shi ma shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman da ke Katsina, Farfesa Yusuf Haruna, ya faɗi muhimmancin wannan rana ta yaƙi da jahilci a wata hira da nayi da shi.
Wannan muhimmiyar rana ce a duniya gaba daya, musamman a kasashenmu na Afirka, wanda mun san karatu tun kafin zuwan Turawa. Wannan karatun nan na Ahmadiyya da kuma koyar da jama'a zaman kewar rayuwa, yanzu kowanne ƙauye ka shiga da ba su yi baɗin a lokacin, duk da girman malami zai iya bin ka har gida ya koya maka. Sannan ta fannin na zamanin, waɗanda aka tafi aka bari tun ne ya girma, bai je primary ba, bai yi secondary ba, za ka ga akwai santoci wanda suna kiransu adult education, wanda mutane daga ko'ina a Najeriya, ma'aikata wanda aka ɗauke su a masinjoji ba su yi karatu ba, suna zuwa su ƙara karatunsu.
Na tattauna da wasu daga cikin ɗaliban da suke ƙaruwa da shi wannan karatu na yaƙi da jahilci a jihar Katsina a yayin wannan taro na bikin yaƙi da jahilci.
Ni sunan Musa Shugaba. Kana ɗaya daga cikin ɗaliban da hukumar ilimin manya take koyarwa? Kware ko gaskiya ne cikin wanda ake koyarwa ilimin zamani na bangaren yaƙi da jahilci?
Me ka ƙare da shi a ɗan shekarun da ka shiga ciki?
Gaskiya na amfana da abubuwa da yawa. Shiga ta wannan bangare na koyon yaƙi da jahilci, ni kana na jawo ra'ayin mutanen unguwarmu ƙalla akasara mun kai mu 20 yanzu wanda muke koyon wannan yaƙi da jahilci kuma muna amfani da shi.
Ni sunana Aisha Ismail Funtuwa. Yaƙi da jahilci na koyi abubuwa da dama, an koya mani lissafi, saboda da kaga ban san yanda zan yi in san wannan mecece ɗaya ba ko biyu, iyakarta dai na santa a baki, amma yanzu a rubuce an koya mani. Kuma sannan an koya min waɗannan harufa na Hausa wanda da ban san su ba, to amma yanzu ga su kuma na san su, ina gane su
dai. Shi dai wannan biki na yaƙi da jahilci rana ce wadda hukumar bunƙasa ilimi da kimiyya da kuma al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNESCO, ta keɓe domin yaƙi da jahilci a duniya tun daga shekarar 1965, wanda ake gudanar da shi a dukkanin kowace rana ta 8 ga watan Satumba a kowace shekara. Zaruddin Sani Funtuwa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Makonnin baya ne muka kawo muku rahoton ziyarar ka ƙaro ilimi da ɗaliban jami'ar Usman Ɗanhodiyo da ke Sokoto zuwa kai jamhuriyar Nijar, inda suka isa fadar mai girma sarkin Tawa Alhaji Muhammadu Addu, wadda ya farin ciki da murnar ziyara da suka kai masa. In kun tuna, wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyin na yana daga cikin tawagar ɗaliban sashen nazarin halayya da zamantakewa na jami'ar da suka kai wannan ziyara. Mun kawo muku jawabin, amma saboda muhimmancin samu ga akwai buƙatar mu sake nanatawa.
Daga cikin abubuwa waɗanda an masu wuya kuma su ne hasken duniya shine ilimi, kuma ba a keɓe wani ilimi ba a ce lalan ilimi ne, sai dai in mutu ya zallala. Duk ilimin da Allah ya baka ta hanyar wannan ilimi kana iya kai taimako wanda zai kai ka aljanna, ya kai iyayenka ma aljanna, kuma ya kai masoyanka da makwabtanka a cikin aljanna. Waɗannan irin abubuwa babu inda ake samun su sai fannin ilimi. Har wani sha'iri yana yi wata magana har yanzu ina tunani da ita, da yake cewa mai ilmu ya san martaba da mutane kwalkoliyar daraja ya hau ya dale dab to amma fa mar ilmi ko hangawa wani sha'iri ya koma ya ce Shehuna Abdurraufu tun ina yaro da ifi ya rake ni cikin nazifi bai bar ni cikin hakukuwa ba shi ya ce mini kai karatu in kana yi ka wadatu dibit hamiti safatu sai ban ji rabo kaman sani ba shi sani mai mai da bawa da mafificin muruwa shi sani ma garkuwa na ko ga mai tsoron gari ne mashigin shi ba zai rawa kafa ba in ka nemi sani rike shi iya kumce lalabo shi maganin samun saniya in ka soma kar ka daina rago ba za ya sha zuma ba to kun buda ku masu ilimi masu neman ilimi kuna cikin shan madacci amma daga baya madaccin nan zai zo ya juya kuma ya zanzumuwa amma mi ke uban shi shine hakuri Allah ya ba ku hakuri da dauriya da rikewa wannan idan ku yi haka in Allah ya so za ku kai ga biyan bukata dadin da muka ji ba dan karamin jin dadi bane tunda Allah da iko ne ya kaddara kun zo tawo kuma inda kun kai neman ku zo ku yi ziyara shine a karkashin masarautar tawa wallahi mun gode Allah ya kara muku albarka shine abin da nake so yara tunda Allah ya sa kun dauki wannan fanni to ku tabbatar da kun dauki abu mai girma amma abinda a gambu ne da jagoranci ne shine hakuri Allah kimsa muku hankuri cikin zukatanku naji dadi yadda zato da tsammani kuma nayi murna kuma ina fatan in za ku tashi ku tai gida to Allah ya kai ku lafiya kuma ku sami gidajen ku lafiya kuma makaranta Allah ya kara mata albarka da sunan wanda an kai da ita University ɗan Fodio.
Makon jiya mun fara kawo muku kaɗan daga cikin hirar da shugabar wata ƙungiya mai zaman kanta wacce take taimakawa harkokin ilimi barista Naomi Maiguwa ta yi da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. Ga ci gaba wannan hira.
Akwai ni tsari da kuke tafiya akai ne kamar misali yara nawa ne kuke duba za ku taimaka ma kuma a wayannan jihohi?
To ba za mu dauki duka jihohin ba ga baki daya yanzu. Amma za mu fara da kaman guda uku. Guda uku ko ya kai biyar. A cikin ukun nan muna so mu taimaka a shekara mu taimaka wa yara kusan 1,000.
Akwai duka a lokaci dai kuke so ku fara ko ko daddade da za ku dauka a cikin guda uku da kuke so ku soma?
Eh ba duka bane, za mu dauki daddaya ne.
Kaman wayanne jihohi kuke duba haka?
Kaman su Gombe da Bauchi da Yola da Taraba da Plateau. Za mu fara a wayannan, za mu dauke su da daya. Kaman a muce misali a Plateau State, za mu nemi wurare kaman local government kaman guda biyar inda muka ga akwai yara da yawa ba su makaranta, sai mu je wurin mu taimaka ma yaran.
Ina kuke samun kudaden da kuke gudanar da ayyukanku?
Kudaden nan sukan zo daga ajuhun mutane ne. Duk wanda ya ji abin da muke yi sai su kira mu su ba mu nasu taimakon, da haka muke tara kudin nan sai mu je mu yi tsayayya. Wayansu mu muke fitarwa daga ajuhun mu mu yi da ajewa, in lokaci ta yi mu dan tara kudin sai mu je mu siya kaya a kasuwa mu yi ta ajewa, in ya kai lambar da muke so sai mu je mu raba wa yaran.
Kuna da wata haɗin gwiwa ne da gwamnati?
A'a, babu.
Akwai makarantun gwamnati ne ko kuma makarantu masu zaman kansu ne kawai?
Duka makarantun gwamnati, don makarantun zaman kansu ɗin a akwai yaran da suke zuwa makarantan muna gani kamar muna gani cewa iyayen za su yi su biya bukatan bukatan makaranta amma makarantun gwamnati san tunda na gwamnati ne kowa na zuwa a wurin ne za a samu yaran da za su yi da ba su da su takardu ko su kayan aikin isheshen kayan aiki har ya sa su yi marmarin su makaranta shata za mu bi makarantar gwamnati dan farko to akwai waɗansu yaran kuma da ba sun fita makaranta ba su makarantar ba na gwamnatin ba ba makarantar na kansu ba to a hakan nan za mu nemi irin yaran nan
tunda kuna taimako yara da suke makarantun gwamnati ta yaya hulɗa yake tsakaninku da gwamnati
kungiyar namu ta yi rajista da gwamnati a wurin corporate affairs commission
wani tsari kuke bi in za ku je kamar misali makarantun da kuka ayyana za ku je
mukan bi ta gwamnati gwamnati ko mu je makarantar mu yi magana da to headmaster makarantar ko a local government hakan nan za mu samu ko shi chairman din ko wanda ke nan head na makarantun local government din sai mu yi magana da su mu bayyana musu abin da muke yi in mun samu zarafi su kai mu makarantar mu samu yaran nan mu yi magana da su mu bayyana musu abin da muke yi sai mu ba su kayan aikin
kuna da wata babban kira musamman ga tunda yanke arewa ne wurin aikin ku
eh muna kira wa gwamnati da iyaye kuma da yaran kamar wanda suka girma mu ce musu wai to da abinda muke so mu yi muna so mu taimaka ta yara su su samu zarafin su makaranta kuma su yi marmarin su makaranta muna so iyayen nan su taimaka mana in muka zo mun same su kar ku kore mu kuma muna son gwamnati ta taimaka a wurin ba da taimaka mana a wurin ba da yayan kayan makarantar kuma ta taimaka mana a buɗe kofar su in muka zo raba kayan aikin nan
mazaro da hirar nan ko Allah ya kawo ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin nan a madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Kiba Hero Radio ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe
kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya
Tomadala a Burkina Faso sojoji da suke kafar da gwamnatin farar hular kasar ta wucin gadi garkashin jagorancin shugaba Michael Kafando sun ce za su maido da ita kan karagar mulki bayan shawarwari da shugabannin kasashen Afirka da suka kai ziyara kasar. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce tilar shugaban Siria Bashar al-Assad ya yi murabus sai dai akwai buƙatar a gudanar da shawarwari kan lokacin da ya kamata ya dauki wannan mataki. A kasar Italiya kuma dogarawar ruwa a kasar sun ceto mutane fiye da 4,500 ba nesa da gabar ruwan Libya jiya Asabar domin tsaiko da wato tsanaki da aka samu a teku ya sa ƴan gudun hijira da bakin haure suna rige-rigen zuwa Turai cikin jiragen ruwa da aka cika su makil da bil adama. Papa Roma Faransu ya isa Cuba fara ziyarar aiki na kwanaki 10 da zai kai kasar da kuma nan Amurka.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.